wannan abin ba shine ya kamata ya zama babban damuwar Najeriya yanzu ba. Abin da ya kamata a arewacin Najeriya ko kuma a Kano mu damu da shi shine waɗannan shugabanni, ina ce shugabanni, ina nufin shugabannin zamani wato kamar su gwamnoni da sauransu, da kuma shugabanni wanda kamar na tarihi na al'ada wato kamar shi mai martaba sarkin Kano kenan da sauransu da wanda suke gabashin sa. Babban abin da ya dame mu shine yadda za su haɗa kai su kawo cigaban ƙasa, ba abin da zai kawo rikici da raba hankalin jama'a da sauransu ba. Domin in mutum misali ya duba sarautan Kano ta koma tun wajen 1804 lokacin da aka yi jihadi, amma mutum ya zauna ba wai kaɗai Kano ba ne, da sauran wurare a arewacin Najeriya cigabanmu yana baya, ba kaɗai cigabanmu a Najeriya ba. In an kwatanta cigaban arewacin Najeriya misali da wasu ɓangaren Najeriya, su ma suna da damuwa, amma mu damuwanmu ya fi nasu. To kuma mutum ya yi kwatanta cigaban Najeriya da cigaban wasu ƙasashe, ƙasashen da ma musulmai za ka samu cewa sun ci gaba sun fi mu. To maimakon a zauna ana wannan raba hankalin jama'a, ya kamata da su shugabanni na zamani wato su gwamnoni da sauransu su haɗa kai da waɗannan sarakuna ɗin domin su kawo cigaba. To shi yasa ni da na karanta abinda na ga gwamnan Kano yake so yi, ban ji daɗi ba. Lokacin da nake jami'a na je ƙasar Malaysia, na je ne wata 6 na binciken yadda Malaysia, wadda ƙasa ce wanda kamar musulmai sun fi yawa amma ta ci gaba, ina ƙoƙarin kwatanta me yasa su suka iya suka ci gaba, su musulmai ne, amma mu a arewacin Najeriya akwai musulmai da yawa, kuma mafi yawan shugabanninmu musulmai ne, amma kuma mu arewacin Najeriya ba mu ci gaba ba. To ni lokacin da naji maganganun da sarkin mai martaba sarkin Kano lokacin da nake Najeriya bare kenan, ina kwatanta shi da shugaba Prime Minister Mahathir Mohamad na Malaysia, domin shi ya kawo cigaban ƙasar sosai sosai. To shi yasa ni na damu da cewa tunanin cewa za a rage ko mukamin mai martaba sarkin Kano, ko kuma ma yadda na karanta ana ƙoƙari ma canja shi gaba ɗaya, ma tuɓe shi daga sarautarsa da sauransu. Wannan abin ya ɓata mun rai, ba don ni ko ɗan masu sarauta ba ne ko wani abu, ni ɗan talaka ne, amma na damu domin a bisa ga fahimta na yana ɗaya daga cikin shugabanni wanda mun daɗe ba mu samu ba arewacin Najeriya, wanda suke ƙoƙari su yi magana kawo canji domin a kyautata rayuwar jama'a musamman ma talakawa. Mun samu mutum kamar haka wanda yana da sarautarsa, ni mutum zai iya samun sarautarsa, zan ba shi girma idan zai yi abin da zai kawo cigaba ma ƙasa.
Akwai waɗanda suke ganin rashin kau da kai ko kuma sa baki da yake ko furci da yake akan waɗansu lamura da yake ganin ba sa tafiya daidai ɗin na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ba suke sakun saka da gwamnati daga matakin jihar tarayya. Kana ganin yana iya yiwuwa yana daga cikin dalilan da ya sa aka rarraba wannan masarautar kamar yadda waɗansu suke cewa?
Yana ɗaya daga ciki, ko da yake an tambayi gwamna ɗin yanzu ba zai ce wai shi ne dalilin ba, domin na san yadda shugabannin 'yan Najeriya suke, za su je ofis je su zauna su yi shawara ga abin da suke so su yi, amma in sun zo sun sami 'yan jarida ko kuma za su rubuta wani abu za su faɗa ma jama'a, ba za su ce ga ainihin dalilin da ya sa suke yin wannan abu ba. Amma wannan abin da kika faɗa yana shi ne babban dalilin, kuma mutum ya binciki tarihin kamar Afirka ta yamma zai fahimci cewa wannan abin ya faru a ƙasashe da yawa. Akwai wani littafi wanda na karanta wanda wani ya magana akan wannan, kamar akwai gasa tsakanin shugabanni irin na tarihi, irin kamar shi mai martaba sarkin Kano da kuma irin shugabanni wanda suka zo bayan mulkin mallaka, wato shugabannin zamani irin su gwamnoni da sauransu. Hakan nan, domin bisa ga tarihi su waɗannan shugabanni na al'ada ko na tarihi su ne dama shugabanninmu. To amma bayan mulkin mallaka sai aka zo aka kawo waɗannan, to sai ya kawo gasa, domin mulki ya zo kamar ƙarfin mulki ya koma hannun wannan shugabannin zamani. To idan aka sami mutum wanda shi shugaba ne kamar shi mai martaba sarkin Kano, wanda yana ƙoƙari ya kawo canji in ya ga wasu abubuwan da ba daidai ba, to su shugabanninmu ne yanzu na zamani, sau da yawa in ka duba abubuwan da suke, duk wani wanda ya binciki shanin gwamnati da sauransu a ƙasashe da yawa na duniya zai ga cewa kurum mutane suna neman yadda za su san biyan bukata ne kurum, amma ba su da kishin zuciyan wani abu a cikin kasa da sauransu a kanan. To, in kai kana da kishin kasa, kai shugaba kana da kishin kasa, misali kamar shi mai martaba Sarkin Kano yana da kishin kasa, yana so ya faɗi wasu magana wanda za su kawo canji. Shi gwamna ko kuma mutane kamar gwamna za su ga kamar yana kokari ya kamar sa su zama ba 'yan siyasa wanda kamar sun damu da jama'a ba da sauransu a kanan. To, shi zai kawo wannan gasan. Kuma wannan damuwan idan ba mu iya mun sami hanyar da za mu daidaita shi ba, zai kawo koma baya a arewacin Najeriya sosai sosai. Domin ni ina goyon bayan abin da shi mai martaba Sarkin Kano yake, ba wai don ni ɗan sarauta ba ne, ni ɗan talaka ne, amma ni bisa ga nazarin rayuwar ɗan adam da na yi, mutane kamar su wanda za su suna da mukami, suna da iko, Allah ya ba su wannan mukami, suna kokari su yi amfani da shi domin su kawo canji domin rayuwar talaka. To, wannan abin yana faranta mun zuciya, kuma ba wai kadai a Najeriya ba, a duk bangaren duniya inda wani abu yake faruwa, zan goyi bayan wani abu haka.
To, akwai kuma waɗanda ke cewa yayyana wannan masarauta ta Kano tafiya ta yi da zamani, kuma suke ganin cewa zai haka ma na iya faruwa da Sokoto, kasancewa su biyu ne kadai suka rage waɗannan masarautu da suke da ikon faɗa a jihar arewacin Najeriya.
Cewa wai don an kacancin nan ko kuma an rarraba ita masarauta, misali ta zama tana da ɓangarori da yawa da sauransu, zai kawo ci gaban ƙasa. Ba magana ne wanda kurin za a faɗe shi kurin zata mutane wanda suke karatu kuma suna da fa'inta, sun yi karatu suke da fa'inta za su yi da shi ba. Babban abin da yake kawo damuwa a Najeriya, wato in mutum ya duba abin da yake faruwa a Najeriya, ko da za a bada kowane mai gida jihar kansa, ina wato abin da nake nufi shine don tsabagen wai kawo ci gaban Najeriya, kowane mai gida a bashi ko karamar hukumar kansa, ko kuma kowane ƙauye a basu karamar hukumar kansa. Idan babu gaskiya, idan babu adalci, idan babu tsoron Allah, wannan ba zai